بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد يا يوم ماتا da sauran mahallarta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam to tun dazu da sahi da muka yi wata ƙware-ƙware nasiha anan malam bashir Allah ya saka mishi alkhairi ya mana wani tambihi amma na lura kaman masu kula da wannan tararrukan ba su ansho wannan tambihin ba kuma kawai zan musu kawaici ne saboda dai hali na bakunta da hillanci amma da cewa zan yi ba zan yi ta'liqin nan ba tambihin shine idan aka yi muhadara aka tattauna aka tsuma mutane suka fahimta to a bar ta iya nan ayi salati da sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tashi saboda shi kowa ya tafi yana tittina abubuwan da aka ambata ka aje garin ta'liqai ha'ata da liqi ko kuma a fara gaba ta fara warware baya zance in yayi yawa to bayan shi yakan warware gaban yana ta tafiya Allah ya tsaye babu shakka wannan muhadara ce muhimmiya Allah ya saka wa malamin malamin shi da alkhairi kuma kafin ce komai zan yi recommending musamman ga abokan aikin mu waɗanda suke in social media su malam Yusuf cewa wannan muhadara ya abin nake gani ya dace da ita shine ai transcribing din ta da Hausa da take haka a rubuta ta ta yadu cikin mutane musamman wanda suka yi katu da rubutu saboda kuma rubuta abu yakan wanzar da shi fiye da sauti din ina ganin wannan abu ne ko mai sauki da za a iya yi malam Yusuf please take note na ɗaya kenan na biyu babu shakka abubuwan da aka ambata ababen lura ne ababen a tsaya ne a yi tunani a kansu a ga menene ta ina za a fara aiki a aikace saboda dukkaninmu muna da masaniya kuma muna gani yau da kullum irin yadda al'amarin tarbiyya yake shiga cikin wani gari irin yadda ake samun matsaloli a cikin al'ummarmu game da wato ƴaƴayenmu da yadda suke tasowa irin yadda wasu abubuwa mulhiyat masu ɗauke hankali suke yin tasiri a kan ƴaƴanmu fiye da tasirin karatu da ake koya musu fiye da tasirin tarbiyya da ake musu to wannan wani aiki ne jima'i da ya kamata mu tashi ita al'umma kamar yadda wani malamin mu ya kwatanta kamar buhun albasa buhun albasa in ya tashi lalacewa ƙwaya ɗaya za ta fara ruɓewa amma idan ba a ɗau mataki ba kafin a je a dawo duka ta lalace saboda haka ita al'umma haka take in aka bar wani ɓangare ya samu matsala ba a gyara shi ba to har inda yake a gyare wannan matsala za ta gangaro ta ɓata wurin mai nagarta ɗin saboda haka ƴan uwa masu albarka iyayenmu mata masu sauraron mu kai tsaye da masu bibiye da mu ina horon mu da ni kaina cewa mu tashi mu yi aiki tukuru wajen gyara tarbiyyar ƴaƴayen nan da Allah ya sa su ƙarƙashin mu amana da kuma hatta su kansu mazajen kamar yadda muka ji amma ta su kansu mazaje suna buƙatar tarbiyya a gun matansu amma kamar yadda malamin ambata rightly bai yiwuwa ki iya zama irin wannan wato muzakkaran mace sai kin gyara kanki kin alkinta rayuwarki kin zama mutum mai kirki tsayayya akan gidanki misalan da aka buga sun ishe mu mu dau izina misalan mata da musulunci yake alfahari da su misalan mata da tarihi yake ambatansa ba amanta da su ba mu dauki Maryamu alaiha salam wanda alqur'ani ya ambaci sunanta karara a sama da wuri 30 bana jin akwai wata mace da aka yi wa wannan ta goma shin a cikin alqur'ani ambatan sunanta maryam ya furi 30 karshe dai Allah madaukin sarki ya jumlata ya ce waja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in Allah ya ce mun sanya shi da Isa dan maryamu da shi da uwarsa aya ce abun lura ne abun daukar izina ne abun a tsaya a lura ne kuna ganin Allah zai kira ta ita da danta da suna aya haka nan kawai nuni ne zuwa ga muhimmancinsu da muhimman darussan da ke da alaka da su da rayuwarsu saboda haka mu dinga tuntuni game da al'amarinta haka mahaifiyar annabi Musa alaihi salam ku kalli irin gwagwarmayar da ta sha irin tadhiya irin sadaukar wadda tai dan wannan da ya kai labari saboda Allah yake ba mu labarin cewa wa auhina ila ummi Musa an ardihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin ku duba ku ga irin wannan tadhiya dukkaninku nan iyaye ne mata ki sawwara kanki a cikin takalminta ace Allah ya miki wahayi na ilhama danki da kika haifa jiba irin dangantaka da alaka dake tsakanin da da mahaifiyarsa amma Allah yace aje aje fashi a cikin teku ki bada baya karki damu mu Allah mu zamu kiyaye miki shi kuma zama mu dawo miki shi kin ga kina buƙatar ƙarfin imani da yadda da Allah da yaqini kafin ki iya gaskata wannan umarnin duk da haka sai Allah yace wa asbaha fuadu ummi Musa farigan in ka dinda tubdirihi dole an raba tsana alakan biha duk da haka bayan ta gaskata Allah amma saboda irin tausayi na uwa da yadda take kaunar danta ta ga ya samu rayuwa da nagarta Allah ya ce saura kadan ma da ta tuna kanta asi ba dan Allah ya bane zuciya shi sa Allah ya dinga ihtifali da waɗannan mata ana ambatan su saboda su ne suka tarbiyantar da manyan bayin Allah waɗannan guda biyu suna cikin ulul azmi na rusuli imma mun dauka su biyar ne kawai sannan mu kalli manzonmu alaihi salatu wassalam Allah ya kara masa tsira da aminci mu kalli irin nagartar da ya samu da irin baiwar da Allah ya masa wanda ya rayu tsakanin mata da suka masa tarbiya tun daga kan uwarsa mahaifiyarsa Nana Amina zuwa kan merenansa Sayyidatuna Halima As-Sa'diya zuwa kan uwar gidansa Khadija alaiha ridwanullah waɗannan duka matan sun yi tasiri a rayuwarsa da kuma shirya tarbiyarsa da izinin Allah har ya zama manzo alaihi salatu wassalam dukkanin su kun ga kafin ya zama manzo suka zauna da shi a matsayin uwa a matsayin za'ina murabbiya waccan kuma a matsayin mata kowaccen su tana da gudumowa mai girma wajen tarbiyarsa ya zama yadda yake saboda haka ki gane da danki da marayinki da dan makwabtanki da almajirin gidanki da dan dan kishi yake da dan dan kanin mijinki da dalibinki a makaranta idan ke malamin islamiya ce kuma malamin boko kuma malamin hada duka waɗannan mas'uliyar ki ne ki ga cewa kin shirya su kin preparing din su dan al'umma su more su kar ki zama irin waccan mata da aka ambata mata Halifa Muawiya wanda kawai ta damu da danta kadai ta kyale sauran ƴaƴan karshe tai asaran nata na fata muna ganewa saboda haka waɗannan misalai da aka buga da ire-iren su ababan lura ne ƙwarai gare mu amma dai kamar yadda aka faɗa ake maimaitawa sai fa kin zama shiryayya akan wannan aikin sannan jibu Aisha radiyallahu anha wanda Allah bai bata haihuwa ba wanda a cikin ɗabi'ar ɗiya mace hakan wani na ƙasa ne wani abin damuwa ne wani abin kishiyoyi su dinga miki gori ne wani abu ne wanda surkai za su tsangwame ki a ce ai dole ka je ka auri wata muna so mu ga jikokinmu wannan bakarariyar mata me ake da ita inda aka je gidan suna gidan biki gidan mutuwa dangin miji kan namiji suna jefa miki da magana ce mu dai wallahi yaya hawo mu gane ba kamar da dan uwan shi namiji yake zaune kujube da take bunƙasa tana cika kamar an hura mata ya iska bakin cikin duniya ya dame ki amma Aisha bata bari wannan damuwar ta dame ta ba tayi ma Urwa tarbiya radiyallahu anha wa rahimahullahu Urwa ta dan Zubair wanda danyar ta ne Asma'u tayi mishi tarbiya yana ɗaya daga cikin mafiya shaharar malamai a duniyar musulunci a zamanin tabi'ai ba za a kirga goma ba sai an kirga da shi ta baya ga shi hatta bararrun bayi da ke gidanta ta musu wannan tarbiya saboda kada ki ce wai dan ke baki haihu a gidan miji ba shikenan babu ruwanki dan kowa ki Bahaushe yana cewa da na kowa ne wannan karin magana ne na gaske saboda kadan baki haihu ba waɗannan ƴaƴan na mijin ko na makwabta duk wanda Allah ya sa ya zo karkashinki to ki kokari ki ga cewa a matsayinki na mace duk inda aka ganki kina da wata mas'uliyya ta taimakawa wato tarbiyyar waɗannan yara don su zama mutanen kirki kuma duk alherin da kika musu wannan alkhairin zaki gaje shi wa taf'alu min khairin fa inna Allah yukhlifu duk abinda aka aikata na alkhairi Allah yana mai gurbin sa so laka ya ku iyayen mu mata ku cire mummunan tunani daga zakatanku ku daina yadda da ghinna wato matsaloli da rigingimu wasu fitintunu na yau da gobe su tasiri akan alaƙar ku da aljilul muqbil wato al'ummar da kuke tarbiya don gaba kar ku bari wannan rigingimu tsakanin kishiyoyi ko tsakanin makwabta ko tsakanin abokan zama ko tsakaninki da uban miji ko uwar miji kar ki bari ta tasiri akan ƴaƴan da Allah ya sa a ƙarƙashin ki don ki tarbiye su san da cewa wannan mas'uliyya ce kuma za a tambaye ki ya kai kai aikata alkhairi za a ji labarin shi kuma za a gani za a miki addu'a yanzu kun gare jimata mace kunan da aka yi ambata aka yi ta ambata tun daga sahabban tun daga iyayen annabawa tun daga iyayen wasu malamai har yanzu ana ambatan su ana musu addu'a ana buga misali da su ba za ki so ke ma ki samu irin wani kyakkyawan ambatan ba ce kunan da shekara 50 ne ko 100 a kasar nufadin nan ana ambatan a ce wance inda wance ana ce mace inda ya yake ce mata yawo ce yayi ramatu ita ce mahaifiyar malam wani babban malami a kasar nufe wanda ya taimaki addini ai ta miki addu'a kina ganin haske a kabarinki Allah ubangiji ya gafarta mana zunubanmu Allah kuma ya sa mu cika da imani kuma ubangiji Allah ya ƙara taimakonku akan abin da kuke da tarbiyyar yara dole a jinjinawa mata a wannan zamani kamar yadda malam ya ambata da dama daga cikin mata sun maza sun yi watsi da mas'uliyat din su sun bar maza da su sun bar mata da su wannan kuma wanda wani ƙarin nauyi ne akan nauyin da ke kanku to muna roƙon Allah mai sarki ya ba ku ikon saukewa Allah kuma ya sa mu gama lafiya yadda kuka zauna kuka saurari wannan muhadara Allah wage ya sa mu kuta muku albarka wajibi ne mu muku godiya akan sauraron da kuka yi Ibnu Qayyim yana cewa babu mutumin da ya maka alkhairi fiye da wanda ya bude zuciyarsa ya yadda ka zuba mishi alkhairin da ke tare da kai saboda muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya albarkace ku da zuriyarku Allah kuma ya sa kuna cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su da zuriyarsu gabaki daya sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullah